rashin girmama yarjejeniya ga mahukuntan kasar nan, kowace irin yarjejeniya muddin mutane suna kan hukunci ba kasa da suka girmama ta ba. Na biyu, rashin ganin girma na dan adam, domin mewa ne yarjejeniya? Wasu abubuwa ne da suke kunshe da kuɗi, ana kallon girman kuɗin ya fi girman mutanen ko kuma ya fi girman dan adam ne. Misali, ta ce a ba kaza, tana ganin kai ai wannan abun kusan asara ce a ce a ɗauki wannan kuɗi a basu, amma akalli aikinsu, akalli girman abubuwan da suke yi, akalli irin abubuwan da za su samar, ina ganin babu wani dalili da ba za a girmama wannan yarjejeniyar ba. Domin in ka tallafa wannan, ka girmama yarjejeniyar gaba ɗaya, hanya ce da za ta inganta zaman lafiya na shi kansa al'amari, zaman lafiya na ƙasa, cigaban ƙasa, na siyasa da tattalin arziki, da ma zamantakewar mutane duk gaba ɗaya. 'Yan Najeriya ne kuma Najeriya za shi wa aiki. Amma ga misali, za ka ɗau ɗan majalisar tarayya, mutum ɗaya kacal yana samun kuɗi wajen naira miliyan 13 a wata. Naira miliyan 13 nan ina jin za ta ba wajen mutum 40 aiki a jami'a, za ta biya albashin mutum 40 a jami'a ɗaya, mutum ɗaya. Wannan iyakacin abin da muka iya sani ne naira miliyan 13 da mutum yake iya samu. Kuma babu wani dalili da 'yan siyasa za su rinka yi wa mutane irin waɗannan abubuwan a ƙasar nan.
Amma wai ita yarjejeniyar nan da ake magana ta 2019, wasu abubuwa ta ƙunsa ne tsaurara waɗanda suka gagari kwandila?
Me ya tsauri a cikinta? Yanzu misali, ka ɗau maganar kuɗi, wani percentage za a ba su, kamar misali na responsibility allowances ɗin nan, wanda gyara ne kawai za a yi a cikin harka. Ka ɗau maganar some other allowances, ka ɗau maganar staff. In fact ma, ai akwai court injunction, wanda yake kotun nan in ma kana tunanin son zuciya su kai, gwamnatin tarayya ita ta kafa kotun nan ta industrial court. Kotun industrial court ɗin nan ta ba da hukunci da yake goyon bayan irin abubuwan da su nasu suka yi, kuma ta yanke hukunci. Kuma ita kanta gwamnatin tarayya ba ta ƙaryata abin hukuncin da kotun nan ta yi ba, in the sense that ba ta nuna rashin yarda ta ba, domin bayan an yanke hukunci ba su yi appeal ba, ba su ɗauka ƙara ba. Kuma har yanzu ba su ɗauka ƙara ba, kuma sannan ba su zo sun aiwatar da abubuwan da kotun nan ta ce a yi ba.
Ga batun cewa a samar da kayayyakin aiki a jami'o'i don a rage cunkoso da sauran abubuwa da su a baya su kuma kungiyar ASUU suka yi, duk yana cikin batun nan na yajin aiki yarjejeniyar nan ta 2019.
Ai, na sha faɗa wannan magana ta baya. Wallahi tallahi, in ana so a kawo ƙarshen matsalar harkar ilimi a ƙasar nan, sai an sa dokar ta ɓata kan harkar ilimi. Kuɗin da ake bayarwa kan harkar ilimi ya yi kaɗan 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 ɗin ma ya yi kaɗan. Kaɗan shi ita ce magana guda ɗaya. Babban matsalar harkar ilimi harka ce da in kai ba yanzu za ka ganta ba. Su kuma 'yan siyasa ƙasar nan kullum tunaninsu su yi abubuwan da al'umma za ta gan su ce yanzu magani yanzu. Harkar ilimi ba sha yanzu magani yanzu ba ce. Magana ce take buƙatar kuɗi maƙudai wanda zuwa gaba za ka gani. Kuma in ba ka gyara harkar jami'a, baka gyara harkar makarantun firamare ba, baka gyara harkar makarantun secondary school ba, haka za a samu wannan matsala. Saboda haka harkar ilimi a ƙasar nan gaba ɗaya doka ta ɓaci take so gwamnatin tarayya ta kai. Kuma a ware wasu lokaci na doka ta ɓaci, kamar misali a ce a ɗau shekara biyu a fara gwaji pilot, a ga dokar ta ɓacin nan da irin kuɗin da za a sa, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ware wasu maƙudan kuɗi a cikin bajet na kowace shekara ga harkar ilimi, a gwada akan Najeriya. In ma zai fi haka Najeriya, a ce 30% na bajet ɗin Najeriya kuma kan harkar ilimi.
Wai su a nasu ɓangaren, su malaman jami'an nan ko kuma ma'aikatan jami'an nan, tunda su ne yanzu suke wannan yajin aiki da suka kira na gargaɗi, ba ka ganin akwai wata hanya da za a iya fuskantar juna, su fahimci juna da gwamnati, maimakon a ringa kulle makarantu kullum, 'ya'yan mutane ana kawo musu wato naƙas a harkokin karatu?
To ai misali, mutanen da suke tafiya suke jagorancin ƙasar nan, shin gaskiya ne sun san muhimmancin ilimi? Kakai mamaki akwai mutumin da yanzu ake rikiyar da shi a National Assembly akan jarabawa maza na ma a kai SSC, to mutumin da yake da wannan tunani mutumin da yake da wannan tabi'ar SSC an zana mai ya tafi National Assembly wani irin tunani yake tunani yake da shi akan harkar ilimi to ai kaje ba wani abin da za a ji ana tunani a ce wani wai zana SSC fa zana mara kai to wani shi ko ba zai zana ba amma ya ba saboda yana da kudi ya samu wani ya zana ba to wani tunani gara akan ilimi kuma waɗannan mutanen suna daga cikin mutanen da suke a cikin wannan madasa kasar nan wanda su za su yi doka su za su yi budget
su za su yi biye
su za su yi biye da za yi budget to da ya ga su yi mutane wani abin
ta amma ina magana ne a bangaren su malaman makaranta ko ma'aikatan su jami'a din da suke wannan yajiyajen aiki yau a rufe gobe a bude da sauransu baka ganin lokaci yayi da watakila za su sake salo na bibiyar wannan waɗannan haƙoƙi da kuma abubuwan da suke gani ya kamata gwamnati ta yi don a inganta tsarin ilimi a Najeriya
to tunda ba kafin dai ba zaɓe ba takara za su tsaya ba balantana a ce da harkar takara kawai za ka iya canja kuma malaman jami'a ba za su iya canja mutanen ƙasar nan su ce yau ku zaɓuwa na ba ba su da ƙarfi ba su da kuɗin da za su irin wannan saboda haka mutane suna ganin cewa hanya mafi sauƙi kuma mai ƙarfin tsiya ita ce kawai hanyar yajin aiki
to amma zaka ga yajin aikin kuma idan an kamar kulliya ba ta biyan kuɗin sabulu misali tun lokacin da aka wannan yarjejeniya 2009 kafin shi marigayi yar ado ya mutu ko kuma daga lokacin da aka yi zuwa yanzu an yi ajiyajen aiki ya fi sau shurin masaki ba tare da kuma gwamnati ta yi wani abu ba kuma a da a ci gaba da aiki
to ai abin da za ka kula hukuntan kasar nan ba sa jin kowa da zarar sun hau ba sa sauraron kowa ba wanda zai saurara sai yan kunshi yan siyasa in ka ga mutum an fara sauraron mutane to dab da lokacin yaƙin neman zaɓe ne amma duk abin da za ka faɗa ko dan mazo wanda zai ma shine member National Assembly ita ce hanya ta demokradiyya ita ce za a bi a warware matsala mutanen da suke bin hanyar da nan demokradiyya sukan zo da wasu siga ta yau daren mutane kafin su je amma da zaru sun ji aje kuwa suke
yanzu ga halin da ake ciki ita kungiyoyin nan na ma'aikata waɗanda ba sa koro a jami'a suna yajin aiki na gargadi kuma sun ce in ba su ga wani abu daga gwamnati ba za su tafi na sai baba ta gani kuma an sha gani irin waɗannan abubuwan misali su ma wani lokaci asu zaka ji an ce suna cewa kaza suna yin irin waɗannan abu menene mafita a wannan yanayi an daidai lokacin ita gwamnati kuma har yanzu ba ta wani abu da za a ce wato na kuro ku gani ba
mafita shi ne gwamnati saurare su saboda ba da ta fike ba akwai yarjejeniya ko hukuncin kotu saboda haka wajibin gwamnati ne musamman ma su shugaban kasa ya kamata ya karkato ya dubi irin wannan matsalolin da suke damun mutane ya yi amfani da executive power din su ya zo ya kawo ƙarshen wannan matsala me wani da san irin mutanen da yake na daba da suke jawo tarnaki akan wannan harka ya kamata shi shugaban kasa ya amfani da executive power din sa kudin kasan nan an yi su ne an samar da su ne don tabbatar da cigaban wannan kasa kuma babu wani ci gaba ta kowace kasa da zai zo muddin akwai na kasu a cikin harkokin ilimin kasa wannan babban abu ne da ya kamata a kalla kuma su mutane ne wajibi ne a kula da su hujja guda ɗaya a lokacin da kake aiki ko irin ma'aikaci ne kai kamata yayi abin da kake samu da yanayin aikin ka inganta domin ka samu dama yanda zaka gaiwatar da aikin ka yanda ya kamata albashin ka da allowance sun kai kula da harkar gidanka yanda ka zo nan kana mutane al'amura sannan an samu ma da duk kayayyakin da za ka yi aiki da kuma yadda za ka kula da iyalanka ma har ka tafi su harka shi ta iyalai ya za ka musu ya kamata a tabbatar harkar ilimi misali ba harka ba ce da za ka zo yanzu ka tafi an academic staff ko non academic staff for example misali wanda non academic mutum zai iya zuwa ya fara aiki tun safe ba shi da lokacin aiki ba shi da asabar ba shi da lahadi musamman ma a jami'i za ka ga suna irin wannan aikin ba su da lokaci daga safar daddare za ka ga suna yi kuma sau da yawa za ka ga ba su da asabar ba su da lahadi to amma in an inganta rayuwarka an inganta rayuwar aikinta ai za ka ji daɗi ka aiki sacrifice ma zai fi yiwuwa.